Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrama a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka sai a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar Talata 28 ga watan Mayu shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Jam'iyyar da suka yi takara da kungiyar tarayyar Turai sun samu nasarar mamaye zaben yan majalisun kungiyar da aka yi a Burtaniya da Faransa da kuma Italiya. Isra'ila na shirin gudanar da zaben yan majalisu a ranar Litinin mai zuwa. A kasar Kamaru, ɗaruruwan malamai a yankin da ake amfani da harshen Ingilisha sun shiga zanga-zanga a daidai lokacin da ɗalibai suka fara rubuta jarabawa ta ƙasa.
To, kanin labarin kenan aka ji. Da yake yau ranar Laraba aka shirya sake rantsar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari domin shiga wa'adi na biyu. Haka kuma za a rantsar da galibin wasu gwamnonin Najeriya daga jam'iyyu daban-daban. A yau kan wannan biki ne za mu mayar da hankali, inda za mu ji wasu hirarraki da muka yi da wasu daga cikin gwamnonin da za a rantsar, waɗanda suka bayyana abubuwan da suka yi ƙudurin aniyar samarwa al'ummomin jihohin nasu.
Mu yi iya ƙoƙari kada mu ba da kunya wanda suka ba mu wannan dama, wanda gishikinsa shi ne neman canji wanda mutanen Bauchi suke so.
Mu mai kama Ubangiji kuma shi ne dalilin da dama aka ki zaɓensu, aka zaɓe mu. Ba za mu zauna muna ta gunagune ba, za mu fara aiki tamkar daga awa da aka rantsar da mu.
Talauci da wahala na aihuwa da wahala da kuma tabarbarewan ilimi da kayan hankalin noma da sauransu.
To, haka kuma za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ke zaune a jamhuriyar Nijar da ma 'yan Nijar ɗin kan wannan rana. Ba za mu samu damar kawo muku shirin tsaka mai wuya ba, sai a kasance da mu a mako mai zuwa. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma da za mu kawo muku albarkacin watan Ramadan, amma duk wannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Jami'in da suka yi takara da kungiyar tarayyar Turai sun samu nasarar mamaye zaben yan majalisun kungiyar da aka yi a ranar Lahadi a Burtaniya da Faransa da kuma Italiya. Jami'in sun samu sakamakon da basu taba samun irinsa ba a wannan zaben da ake yi shekara 5-5 a kungiyar ta tarayyar Turai mai mambobi 28, lamarin da ya ba su damar kara adadin kujerun da suke da su a majalisar mai wakilai 751, wato daga 155 zuwa 169. Italiya, jam'iyyar Matteo Salvini ta Lega Party ta samu gagarumin nasara, inda ta kama hanyar lashe kashi 30% na ƙuri'un da aka kada a ƙasar, yayin da hakan ya bashi ƙwarin gwiwan zama jagaba wajen tafiyar da kungiyar ta EU, inda ya yi ikirarin cewa masu kada ƙuri'un sun bashi wani gagarumin aiki mai dimbin tarihi wanda zai taimaka mai wajen samar da sauyi a kungiyar. Ya kuma taya Marine Le Pen murna a nasarar da ta samu wajen jam'iyyar Emmanuel Macron ta Machi Party da kuma Nigel Farage da na nasarar kafa sabuwar Brexit Party a Burtaniya. Ya kara da cewa, ina mai dogara da ƙawayena a ko'ina domin ceto kungiyar ta EU. A kuma sauya ƙa'idojin bayan shekaru aru-aru da aka kwashe ana ta shige da fice a fannin siyasa da ƙa'idojin bankuna. Isra'ila na shirin gudanar da zaben yan majalisu a ranar Litinin mai zuwa tare da Prime Minister Benjamin Netanyahu, wanda ya ki kafa sabuwar gwamnati tun bayan da ya samu nasarar sake dawowa karagar mulki wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar ta Yahudawa. Yan majalisun kasar sun amince da ƙudurin dokar da aka gabatar na rushe majalisar. Idan har an amince da hakan a ranar Laraba, dole ne Isra'ila ta sake sabon zaɓe. Bayan zaben da aka gudanar a watan da ya gabata, jam'iyyar Netanyahu ta Likud Party ta yi gagarumin nasara, inda mambobinta 129 suka lashe kujerun majalisu. A cikin jawabin, Prime Minister Netanyahu ya yi kira ga jam'iyyun adawa da su mai da hankali wajen manufar da za ta kawo ci gaban kasar da kaucewa siyasar barna da almubazzaranci. Yayin da dalibai a kasar Kamaru suka fara rubuta jarabawar shekara-shekara jiya Litinin, ɗaruruwan malamansu a yankin da ake amfani da harshen Turancin Ingilisha sun shiga tituna suna zanga-zanga. Malaman suna neman ingancin tsaro bayan da aka kashe takwarorin aikinsu uku, aka kuma yi garkuwa da wani ɗalibi, banda waɗanda aka sace ko kuma aka kashe a lokutan baya da ƙona ƙaddarori a cikin shekaru biyar da 'yan tawaye suka shafe suna tada ƙayar baya. Malaman sanye da baƙaƙen tufafi riƙe da kwalayen rubutu da suka bayyana buƙatar tsaro sun yi jerin gwano a wani tituna da ke garin Bamenda, babban birnin lardin arewa maso gabashin ƙasar.
What happened? We are tired. Not here. Lord, help the teachers of Cameroon.
Mun gaji, Allah ka taimaki malaman kasar Kamaru, ka taimaki malaman yankin arewa maso yamma. Ba mu san abin da za mu yi ba, ba mu san inda za mu nufa ba. Malaman sun gudanar da zanga-zangar jiya Litinin a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗaliban makarantar sakandiren Bamenda da ake koyar da harsan Faransanci da kuma Turancin Ingilisha suke rubuta jarabawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabuwar jam'iyyar da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kafa na nada Mitro Zarumkov a matsayin mai ba da shawara kan harkokin yakin neman zabe, yayin da take shirin yi wa masu neman yi wa jam'iyyar takarar majalisar dokoki a cikin watan Yuli tambayoyi, in ji wakilin jam'iyyar. Razumkov, daraktan wani kamfanin ba da shawarwari kan harkokin siyasa, ya fara shiga siyasa ne a matsayin ɗan jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar mai ƙawance da Rasha Viktor Yanukovych, wanda zanga-zangar ta kawo ƙarshen mulkinsa, ya kuma arce zuwa Rasha a shekarar 2014. Ɗan wasan barkwancin da ba shi da wata ƙwarewar siyasa a baya, Zelenskyy ya ba shugaban ƙasar kashi da rata mai yawa a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa a ranar 21 ga watan Afrilu. Wuni guda bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Mayu, ya sanya hannu a kan dokar da ta rusa majalisar dokoki. Kana ya tsaida ranar 20 ga watan Yuli a gudanar da zaben majalisar.
Daula Salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala, a yau ne ministoci a Najeriya ke ajiye aiki biyo bayan kawo ƙarshen wa'adin gwamnatin zango na farko. Hassan Mai na kaina ya tattauna da ministan ruwa mai barin gado, Injiniya Suleiman Husaina Adamu.
Mai girma ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Adamu, a yau ake hidimar kawo ƙarshen aikin ka na shekara uku da 'yan watanni a ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya. Ya kake ji a ranka?
Alhamdulillah, dai an rabu lafiya, shi ne babban abu.
A wannan wajen naka ranka daɗe, menene abin da kake jin ka yi a wannan ma'aikata kuma yake maka daɗi a rayuwarka?
Akwai abubuwa da yawa da aka yi a wannan da tafiya ta shekara uku da rabi, amma muhimmin abin da nake jin daɗi shi ne yadda jama'a suke gaya min kafin zo ita wannan ma'aikata kusan ta yi ƙaurin suna wajen rashin yin aiki, wajen tafka wasu abubuwa dai da ba su kamata ba a wajen kwangiloli da sauransu, da kuma a fara ayyuka ba za a ƙare ba, an maida wurin kawa to kamar saniyar tatsa. Alhamdulillah, cikin shekara uku da rabi irin wannan to fahimta da ake ma'aikata ta dan canja kamar yadda ake jama'a suke ga cewa dai yanzu ita wannan ma'aikata ta dau saiti
Allah bai a cikin wannan shekarun menene abin da zaka watakila zaka ce kai na dama ko muka ji dadin sa ba
wallahi abu to na farko dai ina kama cewa zumar da muka dauko ta kafa dokar ruwa ta kasa bata cimma buri ba mun samu majalisar zartarwa ta kaddamar da wannan doka amma da aka zo majalisar da tije sai aka siyasantar da wannan magana aka mai lita maganar siyasa wato yawancin yanda ake kasafin kudi na kasa an maida musamman hukumomin raya koguna wannan guda 12 da muke da su na kasar nan kamar wato sun zama ma'aikatan kawai raba kwangila saboda haka duk tsarin da muke so mu yi na inganta ayyukan su ana gurbata mana shi saboda ƴan majalisu suna saka wannan ayyuka da ake cewa constituency project wanda wasu ayyukan ba su da nasaba kwata-kwata da alhakin da aka dora wa'annan hukumomin raya koguna ba dalilin da hukumar raya kogi za ta dinga sayan keken napep ko injin nika ko ta dinga sayan motoci tukumbo ana raba mutane ba aikin su bane to wannan muna cikin kikaka muna fatan nan gaban Allah ya da a samu dama wanda wannan abun zai ragu yadda wannan hukumar raya koguna za su aiki sai da kamata
kai dan gidan sarauta ne daga matrotar ka zo ne tsakanin siyasa da sarauta wanne kake jin ya kwanta maka a ranka
to sarautan ma siyasa ce saboda duk abu ne na aiki da jama'a
amma a zuciyanka kana jin kana son ka zama sarkin ka zaure
Allah ya ba mu lafiya kullum a harkar rayuwata ina baro Allah zabi
to madalla a gaida Hassan Maina kenan idan mu koma kan jihohi za mu fara da jihar Gombe inda jam'iyyar APC ta yi nasara akan PDP wadda ta yi shekaru 8 tana mulki wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya zanta da zaɓen gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya wanda ya fara da cewa
na roki jama'a da cewa ayi addu'a a kuma ƙara zurfafa mana addu'a domin mu samu mu fahimci kan abun nan ko mai aikin da ya dace mu samu a kanmu mu sauki saboda ainihin yanayin da ake zane yana buƙatar a shiga cikin nutsuwa to za mu yi ƙoƙari mu duba yadda za a yi mai dabaru duk da ayyuka na nishaɗi wanda ake kawo wasu dalilin su kuɗi ya salwanta ko kuɗi ya ɓata za mu yi ƙoƙari mu rage sannan abin da ya kamata kuma mu yi ƙoƙari mu yi kuma da mu haɗa kan jama'a domin mu samu kowa ya fahimci cewa jihar Gombe ta sace kuma ya amfana daga abubuwan da gwamnatin jihar mu take yin Allah ya yarda
kenan wani kira za ka yi domin saboda al'umman jihar Gombe su ba da goyon bayansu ma wannan gwamnati
to alhamdulillah Abdulwahab ainihin ya kamata ya raka dukkan jama'ar mu san sani cewa komai farko zai karshe kuma a dalili yasa ai kafin a zo ga wannan gwamnati da wata ai an yi oji an yi bawa an yi hashidu an yi goje yanzu gashi ana dan kwambo gobe ino ma zai tafi bar baya saboda ka in aka yi tsari mu sani kuma dama jama'a cewa ai aiki na al'umma ne gwamnati ta kowa da kowa ne saboda ka kai ka zo ne ka taka raka ga dani in aka yi dace da an yi mai kyau falilla alhamdu saboda ka za mu yi kokari waɗannan tarin jama'an nan ya kasance dukkansu kowa ya samu muhallin da zai zanna a cikin masa cikin wadata su cikin hankalin su cikin kwanciyar hankali don mu samu mu gudu tare mu tsira tare in Allah da ni a tsari na ba zan tafiya a cikin duhu ba kuma abun da na gani zan fito ba wani abu boye-boye a cikin harkar gwamnati in na fito na ga dama ka ga abun da na samu naira 100 ne misali kuma kai kana so ka samu dalilin samun naira 10 ma'aikaci yana son dalilin samun naira albashinsa ainihin masu gudanar da ayyukan gwamnati ko kuma a local government ko na mene duk mun ta'allaka mun taru duka akan naira 100 nan to kaga abun da ya saura shi ne sai nuna maka ga abun da muka samu ga abun da zamu yi kuma kudin sa zai kama kaza saboda haka sai in kira dukkan wanda abun ya shafa kuma ya shafi kowa da kowa mu samu wakilcin mutanen kasa kowa ya san me muke ciki ga matsalar da aka samu ga abin da muke ciki ga yanda zamu yi kuma ga ta inda zamu yi wuta
to madalla gaida Abdulwahab zaɓen gwamnan jihar Gombe kenan Muhammad Inuwa Yahaya To daga Gombe sai mu leka jihar Adamawa. Jihar Adamawa da ke cikin jihohin da gwamnonin suka fadi zabe inda wasu jami'in adawa suka samu nasara. Ahmad Umar Rufintiri shine dan jam'iyyar PDP tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa wanda ya rike mukamin mukaddashin gwamnatin jihar Hassan Biyu. Yanzu shine sabon gwamnatin jihar. A tattaunawa wasu da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya bayyana damarar da yi dan fuskantar kalubalen siyasa a jihar.
Your Excellency, kai ba bako bane ba sabon yanka bane a siyasar jihar Adamawa, ka rike mukaddashin gwamnati kusan sau biyu, yanzu cikin ikon Allah ka zama gwamnati cikakken iko. Mutane da dama za ce ka dauki wannan karaga a duk lokacin da kowa ya san jihar Adamawa dambarwarta ta kansa ko kuma ƴan atade ta wato ƴan manyan Abuja suke ruguza waɗanda ke kai baka tsorata ba daidai wannan lokacin da Adamawa da ita ce cibiyar rikicin siyasar Najeriya gashi kuma za ka karba a lokacin da jihar ke tsaka mai wuya.
To ai ni dan siyasa ne kuma talakawa suka zabe ni kuma mulkin a Adamawa za a yi ta saboda haka zan yi aiki in samu hadin kan talakawan Adamawa in samu hadin kan yan uwanmu da suke Abuja da wasu birane da duniya gaba daya wanda za su iya zo mu yi aiki tare da su mu hada kai tare da su saboda damuwanmu Adamawa ce ba harkar jam'iyya ba muke yanzu ba PDP ba ba APC ba ba ADC ba za mu dawo mu fuskanci harkar Adamawa ai ƴaƴanmu da suke Abuja da sauran birane ai ba makiyanmu bane yan uwanmu ne kuma za mu haɗa kai tare da su gaba ɗaya mu yi aiki da zai kai Adamawa ga cin gaba.
Yayin da na gaba shi gane zai firwa wannan ya faru a baya irin wannan da su sai suna su daga baya kuma a zo waɗannan dai da ake gani kan cewa su ne kososhin siyasa daga baya suke zuwa su taɗe kafar gwamnati kai wani irin shirye kai wannan damara.
Ba damuwa in mun iso gada za mu san inda za mu tallake ta lokacin da za a yi irin waɗannan maganganu bai iso ba amma dole mu yayan Adam ne ina fata za a samu canji a wannan mulki da za mu kafa saboda za mu haɗa kai da duk yan uwanmu yayan Adamawa project na farko Adamawa ce mu ga cewa an ci gaba yanda iyayenmu suka fata wannan jihar ta zama shine abin da za mu yi.
Ka ce canji nan wani abu ne da kalma ne wata jam'iyyar da ana ganin kaman kanta ko ka da ita kan irin canji ba da irin wannan canji ba ko?
Canji kalmar turanci ce ba kalmar jam'iyya ba ce kuma ina fata in an yi adalci ina ga kowa zai yarda da wannan project da za mu fara ita.
Kwamitin karɓar mulki ta mika rahoton ta kuma a cikin rahoto akwai batun kan cewa kusan jihar ɗin yanzu an ce fannin da ita ko kuma ta zo ta samu akwai basuka wanda kai kanka san da kai girgiza kai da aka faɗa wannan kusan bashin da ake bin Adama biliyan 110 anya ba za ka tari da alaba gamo ba.
To mu mai kama Ubangiji kuma shine dalilin da dama aka ki zaben su aka zabe mu ba za mu zauna muna ta gunagune ba za mu fara aiki tamkar daga awa da aka rantsar da mu mu ga cewa mun fitar da Adamawa daga cikin wannan kunshi da aka sata in ya kama kuma mu nemo dukiyar mutane wanda yake hannun wasu za mu nema.
Kuma da lagaida Ibrahim Abdulaziz. A can jihar Bauchi kuma babbar jam'iyyar adawa ce ta karɓe mulki daga hannun jam'iyyar APC bayan da ta kwashe shekara hudu tana mulki wanda wannan shine karan farko a tarihin siyasa a jihar Bauchi da gwamna mai ci ya kasa samun danɓa wato damar yin tazarci. Ga abinda Abdulwahab ya aiko mana.
Yau cewa ni Senator Bala Muhammad Kauran Bauchi na zama gwamna elect na jihar Bauchi kuma dan uwana distinguished senator Baba Tela ya zama mun deputy. To a gaskiya mutane da yawa sun ba da gudummawa a wannan hubbasa da muka samu. Allah ya saka da alheri. Wannan abu da muka samu wato shi kansa abun godiya ne kuma abin da ya kamata mu gane mu duba cewa akwai fa kalubale. Wato dole mu yi iya kokari kada mu ba da kunya wanda suka ba mu wannan dama wanda gishikinsa shine neman canji wanda mutanen Bauchi suke so. Za mu yi kokari ko mu yi kokari mu ga cewa mun kawo waɗansu kuduri wanda zai fito da wanda zai fidda Bauchi daga cikin irin wannan mun shekin wahala talauci da wahala nan aihuwa da wahala da kuma tabarbarewan ilimi da kayan hankalin noma da sauransu insha Allah za mu yi abubuwa ba da gaba ba kuma za mu fito da kwararru ɗan jihar Bauchi wanda aka san mu da su wanda za su yi wannan ayyuka saboda muna da bukatar mu ga cewa mun cimma burin mu na kawo Bauchi sama da sauran jihohi kamar yadda muke a baya muna godewa Allah subhanahu wata'ala kuma muna kiran ƴan uwanmu su san cewa wannan aiki ba mai sauki bane sai an yi abubuwa iri-iri mu dudduba mu yi tsare-tsare iri-iri da hikima da ilimi cikin yardan Allah kuma muna buƙatar addu'a muna buƙatar goyon baya saboda mu ci gaba da aiki yadda ya kamata mu yi fice a jamhuriyar Najeriya Allah ya saka da alheri muna godiya wa duk wanda suka bamu wannan dama mun san cewa ba mun fi kowa bane kuma mun san cewa Bauchi ta nuna ita ce zakaran gwajin dafi na demokradiyya a lahiyar Afirka wanda take zaɓe bisa abubuwa na demokradiyya muna fata za a dinga ba mu shawara kuma za a dinga sa mana burki inda aka ga cewa mun yi kuskure ko kuma za mu bangare Allah ya saka
Toma Dalla zaɓen gwamnan jihar Bauchi kenan Bala Muhammad Kauran Bauchi yayin da ake shirin rantsar da shugaban Najeriya da galibin wasu gwamnonin kasar masana na ganin akwai buƙatar yi wa tsarin mika wa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye garan bawul wanda aka shirya gaba za a fara yi Zainab Babaji ta duba mana wannan lamari
yayin da ƙananan hukumomi a Najeriya ke hankoron ganin an aiwatar da umarnin nan na tura musu kudaden su kai tsaye a asusunsu masu ruwa da tsaki na ganin sai an yi gyaran fuska wa wani sashe na kundin tsarin mulkin ƙasa kafin a cimma shirin a farkon wannan wata ne dai hukumar da ke sa ido kan hada-hadar kudaden tsaro a Najeriya ta ba da sanarwar baiwa ƙananan hukumomi kudaden su kai tsaye Tsohon kakakin kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Mr. Steven Jings wanda ya yi farin ciki da matakin farko da aka samu na ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu yace sai an yi gyara kan sashe na 162 kafin a cimma biyan bukata
ita wannan tsarin mulkin Najeriya ta nuna da cewa dole kudaden na ƙananan hukumomi akwai joint account da state and local government da ya kamata wannan kudin ya zo ya shiga cikin wannan account din wata asusu na duka sai ta zo ta shiga wannan asusun kafin a raba ma ƙananan hukumomi
menene amfanin da al'umma musamman a karkara a cikin ƙananan hukumomi za su samu
wannan abin ya yiwu ba wani chairman da ya isa ya zo ya ce maka cewa an cire kudin sa wani wuri don a yi wani abu na daya kuma za su samu kudaden da za su yi ma jama'a aiki a karkara
kana ga akwai matsalolin da su ƙananan hukumomi za su fuskanta
akwai wasu ƙananan hukumomi da kudin ya zo ma ba za su iya biyan wansu albashi ba kin ga na daya ita karma kuma a wansu wurare su suke bayan malamai na primary suna ɗauka nauyin nawayan sarakuna kamin su yi na local government staff kamin a ɗauki nawayan duba jami'an tsaro ko bautan ƙasar nan zaka ga karamar kuma wai ita ne za ta lura da su
wato ayyukan da da gwamnatin tarayya ke yi da na jihohi ke yi yanzu duk nauyin ya sauka
za su tura su ka samu kuɗi a ganin su kenan amma ni na yarda da cewa in Allah ya yarda wanda suna da kuɗaɗen to za su iya yin wannan aiki amma wanda baka da shi in ka samu damuwa sai ka je banki ka yi aro with this development I'm afraid za a samu wasu ƙananan hukumomi da za su yi watanni ba su biya ma'aikatansu ba lalle idan ba an canza revenue formula
Mr. Steven Jings kenan tsohon kakakin kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya shi ma shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Plateau Comrade Samson Mafuya yace sun dade suna neman cin gashin kansu
da muna neman cin gashin kai na har fannin da ya shafi na siyasa wato a ce maganan zaben ciyamomi da kansiloli a ce ma ya koma ga gwamnatin tarayya ba wai za a yi daga jihar ba amma maganan kudaden ƙananan hukumomi kin san an dade muna ta koka wa'insu gwamnoni gaskiya fi sabilillahi ba su kyautata ma ƙananan hukumomi domin zaki samu a wa'insu jihohin in kason da aka raba daga tarayya ya iso jihar sai ki gan gwamna ya kama ya matse ɗan kun sa'a a biya albashi. Kira na ga al'umma shine in kudaden nan sun fara zuwa direct inda aka fada, mu sa ido akan ciyamomi da kansuloli da ma'aikatan kananan hukumomi, mu tabbata cewa sun yi amfani da kudaden nan a hanyar da ya kamata a yi.
A ranar 1 ga watan Yuni wannan shekara ne dai ake sa ran kudaden kananan hukumomin za su rika shiga asusunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Tau madalla a gaida Zainab Babaji, har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:25 na safe. To yanzu kuma lokacin da mu tsallaka jamhuriyar Niger domin jin fatan wasu 'yan Najeriya da ma 'yan Niger din akan wannan rana a Najeriya.
A daidai lokacin da ya rage awoyi kalilan kamin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya soma wa'adi na biyu na mulkinsa, 'yan Najeriya da ke zaune a Nijar sun yi furci game da fatansu a wannan zagaye na biyu na mulkin Buhari, inda maganar tsaro ke kan gaba-gaba akan batutuwansu.
Ni ne Salihu Tozai, gabas ga Turin Gunale. To muna son tsaro a ƙarfafa tsaro ko ina, Allah ya sani zan fara da duk inda aka ce wani a kawo dai wani harmaki haka wanda bai dace ba.
A matsayinmu muna 'yan Najeriya, kamar gwargwadon irin yadda al'umma suka goyi baya ga Buhari suna son shi, to muna so don Allah mu girma sarki Buhari kamar yadda Allah dauke jama'a son shi. To don Allah bangaren tsaro muna fata ga Allah madauki, Allah ya taimake cikin mulkin sa, ya kula da mu ta wajen bangaren tsaro, kuma ya kula talaka gwargwadon abubuwa irin wannan talaka za su jin dadin shi.
Su ma 'yan Niger sun nuna fatan su a wannan wa'adin na mulki na biyu na Muhammadu Buhari, ana gab da rantsar da shi inda suka yi kira gare shi da ya yi kokarin ganin kasuwanci da zumuncin 'ya'yan kasashen guda biyu sun ƙara yin ƙarfi sosai a wannan wa'adi na biyu na mulkin sa.
Raju Suma Birnin Kwani, garagance da rantsar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da za a insha Allah dukkan mu Nijar Najeriya duka uwa ɗaya ne, kuma Ubangiji Allah ya sa ya ƙara ba kasuwanci muhimmanci kamar yadda ake shige da shi tsakanin Nijar da Najeriya.
'Yan Nijar na saka kyakkyawan fata ga wannan wa'adi na biyu na mulkin Muhammadu Buhari, kasancewar Nijar da Najeriya sun zamanto abinda wasu ake cewa komai ya taba hanci ido ruwa ya kai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako, albarkacin watan Ramadan ga wannan.
Sunana Suleiman Yakuba, binnin Kwanni a jami'oyin Niger. Aliyu bin Abi Talib.
A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha hushiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idha tutula 'alayhim ayatuna bayyin قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل إلى على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
والله ساكر الخير. Yanzu kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takeici.
Jami'in da suka yi takara da kungiyar tarayyar Turai sun samu nasarar mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a Burtaniya da Faransa da kuma Italiya. Isra'ila na shirin gudanar da zaben 'yan majalisu a ranar Litinin mai zuwa. A kasar Kamaru, ɗaruruwan malamai a yankin da ake amfani da harshen Ingilishi sun shiga zanga-zanga a daidai lokacin da ɗalibai suka fara rubuta jarabawa a kasar.
To, Madala, a gaishe shi kafin mai salama, muna miƙa gaisuwar ta'aziyyarmu ga Alhaji Muktar Garba da iyalansa wanda ke zaune a unguwar Dorai a bakin Labi, jihar Kano, bisa da so ƴarsa Zainab Muktari da aka fi sani da Mama. Allah ya ji kanta ya kuma kyauta ƙarshen mu. Masu sauraro, don muka bu ƙarshen shirin namu na yau, yanzu a madadin Daula Salim da China gabatar da shirin, da kuma Bahiru Dedo ne wanda ya bada umarnin shirin, da Madara Smith wanda ya jagoranci injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumulke cewa salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde.